Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa ta ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Litinin, shirin yau da gobe zai yada zango a Najeriya tare da wakiliyar mu Urkayya Basha. To sai a sake gyara zama. A ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
To haka ke masu sauraro, barkan ku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar yadda kuka sani, shirin yau da gobe shiri ne dake tattauna kan zamantakewar rayuwar mu ta yau da kullum, musamman ma batutuwan da suka shafi rayuwar matasa, maza da mata. Yau zamu tattauna ne kan abin da ya shafi tsakanin aikin gwamnati da kuma sana'a. Wanne yafi muhimmanci a rayuwar matasa? Matasan da suke sauraron mu a daidai wannan lokacin, da aikin gwamnati da aikin wato sana'a ka nemi naka na kanka, wanne yafi maka? Ka gwammace ka zauna office ana sa ana yes, ko kuma ka fi son ka je ka yi buga-buga? Wato ma'ana ka san duk wanda yake sana'a ana renawa, kuma mutane ba sa fahimtan cewa sana'a yafi kawo kuɗi. Dan aikin da zaka yi cikin kwana 30 abin da zaka samu yafi abin da za a baka in ka zauna ofishi. To amma kuma mutane da dama sun fi ganin cewa wanda ya zauna a office shi ake ganin shi yafi kima da muhimmanci a idan al'umma. To da hakan dai zamu tattauna kan wannan batu. Kazalika kuma zamu gaza ya fagen waƙe-waƙe, sannan kuma zamu leƙa fagen ƙwalama domin mu ji me bakwar mu za ta girka mana a cikin zauren namu ko a cikin kitchen din namu. Sai ku biyo mu masu sauraro domin jin yadda tattaunawar namu zai kasance a yau. Sunana Rukayya Basha. Sunan bakin namu na yau.
Assalamu alaikum, sunana Aliyu Jibril wanda aka sani da DJ Alwan aka Daddy Khalid aka J Khalid Abdullah.
Sunana Muhammad Abdullahi wanda aka fi sani da Bangis.
Sunana Jabir Isa wanda ku sani da Gibson OG.
So haka yake masu sauraro, duba da yanayin yadda wato maudu'in namu na yau yake, abin ya fi shafan rayuwar matasa maza, saboda matasa maza da dama wasu za su ce su fi son aikin gwamnati, inda wasu ma su ce sun fi son kasuwanci. To idan na fara da kai Malam Ali, wani gefe ya fi maka muhimmanci ne?
Gefe wanda ya fi muhimmanci shi ne zama independent, wato ɗan kasuwa ko mai
sana'a.
In ka da sana'ar ka a kowane lokaci za ka fita lokacin da kake so, sannan za ka dawo lokacin da kake so. Idan muka yi la'akari da wannan abubuwa da dama, mai aikin gwamnati akwai matsayin da za ka taka kai tukuna kafin nan za ka fara cin waɗannan riban zama ma'aikacin gwamnati. In ba ka kai wannan matsayin ba, to kullum za ka dinga bautawa ne, kana bautawa haka zalika su kansu masu aikin gwamnati da yawansu suna aikin gwamnati ne amma suna da kasuwanci da suke yi a gefe. Inga in kasuwancin bai da muhimmanci ba inda za a yi a ce su suna wannan aikin gwamnatin sannan kuma suna fakewa da wannan kasuwancin a gefe. In haka dai mai su tsaya bangare guda ɗaya mana su tsaya kawai aikin gwamnatin kansu shigo kasuwanci. Saboda kasuwancin yana da muhimmanci ne yasa suke switching.
To amma ba ka ganin akwai matasa da suka fi son su ga sun shirya don akan fi ganin cewa wanda yake aiki a office shine yafi zaka ganshi tsatsatsat din mata ma sun furo shin akan shi saboda za a ce kaman da mai a daidaita yana aikin a daidaita sauni ba mamaki abin da yake samu a wata bai kai abin da wanda yake zama a office yake samu ba kuma a hakan zaka ga kai ka zo ka faka a daidaitanka shi ko kuwa ya zo a kafa ne inda yana fa aiki a wani ma'aikata ne musamman ta nan babban birnin tarayya Abuja zaka ga mata sun fi son su yi mu'amala da shi.
Ai tambayan ki ya ba ni dariya sosai. Ai tun farko tambaya baki jina baki amsa wani tamki. Aikin gwamnati akwai matakin da dole sai ka ga tukuna sannan zaka ci moriyar abun. Mai adaidaita sau shi kanshi ba ma mai adaidaita sau ba kowace sana'a in ka inganta shi dole za a girmama ka. Ko da a ce mai sayar da dabino ne idan yanayin wankan shi da tafiyan shi zai determine din abubuwan da zai samu. Misali akwai kwanakin ba da naga wani yana tallan dabino ya sha suit da necktie abin shi to bayan za a yi hada farashin wannan dabinan ko kuma goro da waɗanda a zo ne suke yakin samu ya sha bamban saboda shi kanshi fitowar shi daban da kuma yadda yake yi to dole sai ka daraja kanka tukunna kafin nan wani zai kalle ka da daraja waɗanda suke tunanin kaman aikin gwamnati yafi a ganin ka da kima kawai ita ce guda ɗaya ita ce kuɗi in baka da kuɗi to duk manta da wannan kima ko kana aikin gwamnati ko baka aikin gwamnati kiman nan ita ce kudin in ba kudi kake samu ba da aikin gwamnatin nan to kawai suna ne kana aikin gwamnati naka end up thing ba su saka akan yan kasuwan da kake rena kai da kake aikin gwamnati kake kallon su a matsayin ba wani abu bane kai su a rana daya za su samu abin da kai sai kai wata baka same shi ba to ina wata kima gwamnati ai kiman ita ce kudin ajiya.
To Aji Muhammad idan na dawo kanka ka ji abin da Aliyu ya ce kai kana goyon bayan aikin gwamnati ne koko kana ganin fa sana'a ya fi mai muhimmanci.
To ni ina goyon bayan aikin gwamnati abin da yasa zan ce ina goyon bayan aikin gwamnati shine yau ma'aikacin gwamnati a Najeriya ko kuma a duniya gabaki daya yanzu misali shi dan kasuwa an san a rayuwa dama akwai samu sannan kuma akwai rashi ta yi wata rana dole dai shi Allah yakan jarabci bawansa ta kowane bangare amma kuma yanzu shi dan kasuwa wani jarabawa ta kan zo mishi zai kasance ya shiga wani jarabawa wanda ko ina ya kulle mishi duk wani source of income zai shigo mishi ya kulle ya abai gaba daya komai ya tsaya mishi shi kuma ma'aikacin gwamnati duk fa idan kana aikin gwamnatin nan karshen wata na zuwa dole kudin nan sai ya sauko maka.
Dole ka tafi ko baka tafi ba?
Ko ka tafi ko baka tafi ba, kudin nan sai ya sauko maka. Sannan kuma akwai pension, akwai gratuity wanda shi dan kasuwa bai da wannan.
Wasu ma suna cewa akan samu aiki me yake da suna NHIS, ma'ana za ka yi tafiya asibiti a rage ma.
Yawwa, to duka ma'aikatan gwamnati suna da wannan asibitin wanda mu nan ne ma a Najeriya wanda mu akan cire wannan abubuwan a cikin salarin mu wanda amma mu ba mu damu da shi ba. Yau akwai asibitoci wanda gaba daya organization da kake aiki ta bangaren aikin gwamnatin za ga gaba daya ana tura sunayen ku idan ciwo ya tashi kai da family ka za ku tafi waje kaza da kunje idan zaka biya 50,000 ne dole akwai discount wanda za a maka wanda kuma wannan kudin da kaje da karkaje gaba daya za a cire a cikin salarin ka ne. To kin ga wannan ma yana da advantage sosai gaskiya na bi son aikin gwamnati.
To abin da yasa ka fi kwadaituwa da aikin gwamnati ke nan ko ko dai da ma kai can tun fil azal ka dan gwada sana'a ne ka ji bata ma da yi.
A'a shi ni tun fil azal gaskiya ina son aikin gwamnati saboda yau idan na aikin gwamnatin nan still kuma wani advantage ko bayan ban da rai iyalaina insha Allah idan akwai wannan abubuwan da za su zo wanda
ake samu
yawa benefit da ake samu wanda Allah ya yarda ta bangaren education da komai na yara na da sauransu
yawa
yawa duka gaba ɗayan Allah ya da wannan benefitin nan zai taimaka insha Allah ko bayan ban da rai hankali na hukunci.
Aji Jabir ka ji abin da muke dan tattaunawa kan abin da yafi muhimmanci a rayuwar matasa wasu matasan suke sukan ga cewa aikin gwamnati sun fi son shi ne saboda ba abin da zai zaka ba aikin karfi bane kuma sannan in wata yayi ko ka tafi ko baka tafi ba wannan dai kuma yana da yanayi da irin ma'aikatar da kake aiki akwai ma'aikatar da dole fa sai ka tafi daga safi har zuwa yamma akwai kuma ma'aikatar da ko ka tafi ko baka tafi ba karshen wata zaka samu salarin ka shi ko aikin wato ko in ce sana'a dole fa sai ka fita dan ba yadda za a ce kana zaune a gida kai kudi ya rika shigo ma dade yanzu an samu ci gaba ko da ta dangalin sadarwa ma zaka iya sana'a amma kuma kai me yafi daukan hankalinka gefin waɗannan batu guda biyu da muke tattaunawa
to ne gaskiya ta bangare na gaskiya ne aikin gwamnati gaskiya baya wani irin ra'ayi na gaskiya kasuwanci ya bangare na gaskiya rinjaye gare ni saboda shi kasuwanci zan yanka duba abu ne ne wanda indai kana son biyan bukata lokaci guda shafshe za ka yi shi ba kaman kasuwanci amma aikin gwamnati zaka jira sai wata yayi sannan za a baka albashi amma ko kana kasuwanci a kullun zaka samu abin da zaka yi saurin biya kanka bukata har ma ka biya wani bukata saboda ni yanzu gaskiya bana wani ra'ayin aikin gwamnati na fi sha'awar kasuwanci saboda mai kai take za a kira ni a ce ana son abu kafin wani abu na riga na yi solving din matsala na ba sai na jira mot ba ko na je a ce a ara min kuɗi na riga na yi solving matsala na kuma idan ka duba yanayin kasuwanci yanzu ko da wani abu baka da kuɗi kana magana za a baka saboda mai ayan kasan ɗan kasuwa ne kai kana juyo kuɗin ne nan ba tare da ɓata lokaci ba za ka ga ka yi solving din matsalar ka a gaskiya yasa ni bangare na bujin rinjaye ko in yi kasuwanci na fiye da wani aikin gwamnati ya fi rufa min kai asiri a kullum samu income ko da ban fita ba na san ina da yara wanda za su nema min to na san nan na fi jin daɗin shi fiye da wani aikin gwamnati wanda aikin gwamnati ya zama dole sai ka fita.
To Aji Aliyu idan na dawo kanka ka ce kai ka fi son sana'a akan aikin gwamnati to ga dukkan alamu dai kana sana'a wace irin sana'a kake yi?
Sana'a hannu nake yi ina electrician. Wato piping din gida kaman gida haka na wuta zan ma pipe in fafa sa maka pipe in sa maka wuri har ka ga wuta sana'a ne yake kenan
to kafin ka fara wannan sana'a a ka je ka koya ne ko kuma dai yanayin rayuwa ne ya tura kai inda zaka ka fada cikin wannan sana'a na aikin wuta saboda in ban manta ba kana dai ta dan kokoye abin kaman dan nefa kenan kake ne
eh wannan ma muna taba wannan ma muna taba ma'aikacin nefa ne ni sannan kuma yana da jama ta electrician din nan ne nafi kwarin gwiwa akai saboda nan nafi samu saboda an sha a bani takarda kamar da kafin in zama kafin
ka kai wannan matakin da
kafin in kai matakin da nake a yanzu na aiki da kamfani kaman guda biyu na aiki bangaren jarida sannan kuma ina wani aikin nefa amma duk da kamba duka guda biyun ba sa bani kudin da nake samu a wannan aikin electrician da nake
sana'a amma ga dukkan sana'o'i da ake da shi a me yasa ka zabi shi wannan aikin electrician din
eh saboda shi na fi wayo a cikin zance
ka karanto shi a tun daga makaranta
ban karanta ba kuma ban koya ba a yanzu in nace miki yana da ubangida wallahi na miki ƙarya kawai dai ina kallon abu shi aikin wayarin yana wani abu guda ɗaya ne in dai yana cikin zuciyarka kai da kanka za ka ci gaba da kirkiran waɗansu abubuwan ba tare da wani ya gaya maka ba saboda abu ne wanda ka san light ka san neutral ka san abu kaza in kada shi ba ka san abin da zai baka to sauran abubuwan duk masu sauki ne duk wani abu da ka gani kana kallon shi wani lokaci ko ba kalli yadda aka hada shi ba menu din kai da kanka in ka kalle shi za ka kwatanta hada shi
to Aji Muhammad idan na dawo kanka ka bayyana mana cewa kai ka fi ra'ayin aikin gwamnati to idan muka duba za mu ga cewa yanzu a Najeriya ana fama da wato tsadar rayuwa inda ma'aikaci abinda ake biyan shi a wata ma baya isan shi kuɗin mota zuwa wajen aiki balle kuma a ce ya kai ga ci da iyalan shi ko yin wasu hidindimu yau da kullum ta wani hanya kake bi domin ka ga cewa ka magance wasu irin hidindimu yau da kullum ba tare da ma ka samu salarin ya shigo a wata ba
abin da zan yi magana a kai ta wannan bangaren shi ne kin san shi rayuwa idan ka dauka da zafi kai zaka ga zafi idan kuma ka dauka da sanyi zaka ga sanyi yau a matsayina na karamin ma'aikacin gwamnati idan na daukan misali a kaskancen na daukan naira 50,000 insha Allah na san yadda zan tsara rayuwana har ya kai ga na kai wannan watan da wani kudin zai sake shigo min kin san kowa da yanayin da yake tsara abubuwan shi so wannan ta wannan bangaren nene tsadar rayuwar da muke ciki ya danganta da ya ka tsara rayuwanka tunda kudin nan dai dole dai karshen watan zai shigo
to aka samu aka sai kuma bai shigo ba ya kenan
zai shigo
da dogara da na gwamnatin
eh zai shigo in Allah ya yarda zai shigo
to a sauraro a daidai nan zamu dakata da wannan tattaunawar da muke yi sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin cigaban wannan tattaunawar kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC yanzu kuma zamu koma ga fagen hira da mawaki amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu sai dora
ke masu sauraro idan muka dawo gefen wake-wake kuma a yau muna tare ne da wani mawaki wanda shi ma ya kware a gefen harkar waka barka da zuwa
to assalamu alaikum barkan mu dai
ya sunan bakon namu ne
to da farko dai sunana Muhammad Sani Al-Qasim amma fa sani na da Sani Captain harkar na waka
to Sani Captain me yasa ka ji kana son ka fara waka waka ne kira ka ko ya akai
kamar yanda kika tambaya ni ba ni na kira waka ba waka ne kira ni saboda waka wani abu ne wanda ra'ayi ne na mutum kuma wannan ra'ayin baya yiwuwa dole sai da abin ya karbe ka kowane abun bai karbe ka ba zai yiwu kai shi ba to waka ita ta kira ni saboda waka na so na kuma ina son waka hakan ne yasa na tsinci kaina harkan waka
to sanyoyi ka bi
ba wanda ya koya mu waka na iya ta tin
da shi
saboda na ta gaskiya zan yace miki da shi haka yake saboda ni ne waka
to
na tashi da waka ne kawai saboda duk wani harkan entertainment ina yin shi a shekarun baya kafin in fara waka mun yi irin harkan comedy haka like entertainment na comedy amma wannan lokacin muna da yawa to wannan kan daga wannan ne ana nan tun a wannan lokacin da ma already ina son waka saboda ina iya rubuta waka an ajiye ko kuma in dinga irin dai freestyle haka ni kada in jabuna har na zo na tsinci kaina kawai a studio kuma na yi recording din waka
to a gida an baka ne ka fara wannan harkar waka ko kuma
eto gaskiya asali tun tasowa na gidanmu ba irin masu damuwa bane akan irin wannan abun saboda dan yace miki gidanmu yawanci suna son irin harkar entertainment tun daga mama na zuwa baba na gaskiya ko da na fara gaskiya na samu supportin sosai a wajen sosai
to wasu irin waƙoƙi kake
ina waƙan hip hop shine ne zan ce abinda nafi kwari a bangaren waka
baka na soyayya kenan
gaskiya waƙan soyayya yes a hip hop ana waƙan soyayya amma dai bana irin waƙan soyayya sosai kamar yanda nake irin rap ko kuma Hausa Amapiano
haka ne to yanzu ai mana rera mana waƙar miji
shikenan From zero to hero, I know tired looking to my mirror. I want make mama proud some be hero. Koda sun kai goma, ina zuwa idol za su koma. Abunda na yi da shi suke loma, ba ma fara ba to yanzu na soma. Da ne ka zo, koma da ne ka zo.
Ni sa da su san ni bai da me ni ba da kafi ni samu ni bai shafe ni ba enemy sala kare ni da yan uba Allah amin. Wai za su ga baya na su manta Allah shi ne gata na in da From zero to hero, I don't tire looking to my mirror. I will make mama proud so be hero. Koda sun kai goma, inda zo idol za su koma. Abinda na yarda shi suke loma, ba ma fara ba to yanzu na soma.
Kamar waƙoƙi guda na koyi daga lokacin da ka fara zuwa yanzu.
Gaskiya na yi waƙoƙi da dama. Don aƙalla zan iya ce ina da daga lokacin da na fara zuwa yanzu ina da waƙoƙi kamar guda 40 something gaskiya. Da wanda akwai anawa wanda zan ce nawa ne wanda ni na dauno yin su na yi kayana da kaina za su kai 20 amma wanda irin mutane ne da su yi featuring nawa wannan kin ga ya fita daga shafin nawa amma dai ina ciki.
To da kai magana za a featuring ɗinka ma'ana ba ma waƙar ka ba kenan kai kake rubuta waƙar da za a featuring ɗinka ko kuma dai ya ne al'amarin
yanzu kamar music is business zan iya ina zaune ne a inda nake ko kuma harkan social media ta hada mu da mutum yana son mu'amala da ni na wani waka ko kuma wani abun nan zai mun magana zamu yi magana in biya ne zai biya ni ko ni zai fada mun ga abin da yake so kuma ga yanayin yanda yake so a yi waka shine kawai ni zan rubuta nawa shi ma ya rubuta nashi
wani abu ya taba faruwa da kai da ba za ka manta ba a sanadin waka
eh to gaskiya abin da ya faru da ni wanda ba zan manta ba gaskiya a sanadin waka akwai show din ma da na taba zuwa wanda sai da aka kama ni gaskiya
nesa
eto kisan laifin wani na shafan wani muna zaune da gayuna haka da sauransu irin ana jira zamu yi performance sai aka ma'aikata suka shigo wajen sun shigo wajen sun zo kama wani ne to bayan sun ma kama shi ba sun fita sai kuma suka ga mutane da yawa a zaune irin a table haka a VIP sai suka zo suna zuwa kawai suka ce muna under arrest irin dukan mu an kama mu kawai mu yahu boys ne saboda kin san harkan irin hip hop haka zaki ga wankan mutun da sauransu da irin gashin da muke bari a kan su kuma ma'aikata kin san tsarin su
haka
suna zuwa kawai suka hada da mu ga baki ɗaya suka kwashi
to amma me yasa sanadiyan shiganka da aka kama ka bai tsoratar da kai kaga ya kamata a ce ka canja shiga da kake yi ba
wannan shine slang da yasa ake kira na captain never give up
to haka yake bayan ka tsinci kanka a cikin irin wannan yanayi da aka kama ka ba tare da cewa kai laifi ba
yes
shin wani irin kwarin gwiwa kake samu daga wajen ƴan uwanka baka ji cewa fa rayuwanka na cikin hadari ba
gaskiya kwarin gwiwan da nake samu ma shi yasa ga har yanzu ban sare ba a harkan waka saboda a kodayo shaidan nayi abu ina da wanda za su supportin awa kafin ma in yi ina da wanda za su supportin awa su ce yes zan yi akwai wanda zan iya sa mishi a gunce ina so in yi waka kaza amma ga yanayin yanda nayi amshin da yanda nayi baitukan inda gyara zai gyara mun kin san duk wani mawaki abin da yake so kenan kwarin gwiwa ita ne waka in dai za a baka kwarin gwiwa to insha Allah za ka samu nasara
to yanzu ka sa naira 50 a cikin harkar waka kafin ka fara daga lokacin da ka fara wakar zuwa ka gama kana samun naira nawa
to gaskiya kafin mu waye kafin ce miki kin san komai akwai kanta waye kafin mu waye a da a lokacin baya shekarun baya muna iya yin waka mu samu blogger mu biya shi ya daura mana waka still mu fa mun je studio mun biya kudin graphics irin poster wanda za a yi
mu kare biyan
wanda zai daura waka amma mutane su ji mu za mu biya shi
to ya zaka yi ka fita kenan
ba ai a lokacin na ga miki duka muke karba ta ko ina ba wani haske amma yanzu gaskiya alhamdulillah yau idan na kashe 50,000 a waka insha Allah indai ta bani abin da nake so kuma na daura ta platform ina mutane sun ji ta to insha Allah zan mai da kudin nan ninkin ba ninkin
wace waka ce bakandamiya
gaskiya bakandamiya na waƙoƙi biyu ne bakandamiya na akwai bomb akwai kuma za su gani
sai a rera mana
wani daga ciki
wanda yafi dadi da daukan hankali
ai za su gani yanzu ne za su gani kuma za su gani ci gaban mu yanzu ne ma za su gani addu'a maganin matsala na ajiya maganin wata rana gado na na gurin baba na wai ina kuke nan ku makiya na
wai goba da Allah ka ja na ja ba ma sai kai falla ganin bayan mu sai be wannan sallah ganin bayan mu sai be wannan sallah wai wai goba sai Allah ka ja na ja ba ma sai kai falla ganin bayan mu sai be wannan sallah ai kasu gani yanzu ya kasu gani kuma da su gani ci gaban mu ya duniya ba kasu gani yanzu da su gani ai kasu gani yanzu ya kasu gani wanda ke mun kallon karami ya cinema na yake ya fani kudi abban malan ka fani kudi zamu yi waka kuma mu tara kudi
to haka yake masu sauraro idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakwar mu inda za ta gwada mana kallon nata nau'in girkin da za ta yi mana a cikin kitchen din amma kafin nan ya sunan bakwar namu na yau
to sunana Sa'adatu Jalo
to malama Sa'adatu Jalo ga mu a cikin zauren girke-girke me zaki girka mana saboda uwar gida a gida ta gwada mu mai gida da yara a gida
to yau dai abin da nake tunani ya kamata mu girka saboda uwar gida da mai gida da yara su ji dadin su shine abincin mu na Hausawa kuma na gargajiya wato dambu da zoko
to bismillah yanzu uwar gida a gida take sauraron mu a daidai wannan lokacin tana son ta yi dambun nan dame take bukata
to idan uwar gida take sauraron mu tana ta yi dambu tana bukatar shinkafa bararriyar shinkafa wasu kuma sukan yi ta da bararren masara to amma duk wanda uwar gida take da shi a gida ba abin da ba ta iya da shi ba inda zamani kuma ya kawo akan yin shi da kuskus ma. Amma duk abin da uwar gida take da shi za ta iya amfani da shi wurin yin sa. In ta nemi wannan a cikin abu uku nan da lissafi, in ta nemi kwalli daya, za ta nemi gida, za ta nemi ganyen zogale, za ta nemi magi da zigishiri, kayan ɗanɗano kenan. Sannan za a nemo mai. Idan uwar gida ta nemo wannan abubuwa ta haɗa su guri guda, to sai ta yi amfani gurin yin dambunta. Saboda shi dambu yana buƙatar zogale, duk dambun da babu zogale babu gida a ciki, to gaskiya dambun nan sai a hankali. Saboda dambu da mun asalin dambu ma namu na gargajiyar zamanin da ba a damu da wani kori wani anga wani waye ba, amma kuma yanzu saboda zamani ya kawo komai ya canza dandano, to uwar gida ta nemo kayan dandanan ta, magi, gishiri, spices, su kori, su wani tarkace da abubuwan mu na dandano na abinci. In ta nemo su ta hada su, ta nemo ba wannan zogalen ta da gidatta a markada su. Da ta tashi da farko ta suka bararren shinkafa ne, tana ni shinkafa nake da shi, to da shi zan yi amfani. In ta saka shinkafa, ta dauko shinkafar ta, in ta wanke a hada shi da zogalen nan a gauriya shi guri guda, sannan kuma ta daura shi akan tukunya ta dan turara shi, in ya dan fara turaruwa ya turaru, sai ta sako shi, ta dauko su magi, su wannan gida, su kayan dandanan ta, ta hada su guri guda, ta kara gauriya shi, sai ta kara mai da shi kan wuta da su albasanta, sai ta mai da shi kan wuta ta bar shi ya kara turaruwa.
Ba ruwa kenan kwata-kwata cikin
a shi dambu ba a samu shi ruwa, saboda a kasan tukunya ne ake saka masa ruwa, in kin sa ruwa a kasan tukunya wannan tururin da yake fitowa shike dafa wannan dambu.
Haka
kuma za ki rufa saman shelira saboda turari mai kyau, yadda dai saurin turaruwa ya dafu da wuri-wuri. In ta yi mishi wannan abubuwa an ta sauke shi, tun kafin a sauke ma da ki ji kanshin nan ya fara turara guri.
Haka
saboda shi dambu akwai shi da shigarai, akwai abu ne wanda mutum yake yi shi.
To ni ma da yasha na fara jin kamshin wanda kike yi mana yanzu.
To kin ga, to idan ta yi haka da shi, za ta yi amfani kafin ta, in ta sauke shi da a dan saka masa mai a gauriya shi, wannan dambun ta ya kammala bayan ta gama turara shi.
To kuma kin ce akwai zobo.
Akwai zobo, shi kuma zobo zamani ya kama kala-kala. Da dai a iyayenmu na da suna yin zobo ne, ko da a tafasa shi da rashin tare ɗan kanan fari a tace shi a saka mishi suga. Wato amma yanzu zamani ya kama, inda in da kai zobo kana buƙatar zoban ka yi daɗi, akwai abubuwan da ya kamata ka ɗan ringa saka mishi. Na farko za ka nemo zoban ka ne, in ka wanke shi kamar da muka nemo namu da kike gani, za mu wanke shi yanzu. Bayan mun wanke shi, saboda jikinsa akwai ƙasa, in kin wanke dole a ƙasa da kika ga na wanke wannan, kin ga ƙasa a ƙasan shi. To idan kika wanke shi, kika ɗauko tukunyar ki kika saka shi, za ki nemo ruwa ki saka, ki nemo ɓawon abarba. Saboda wannan ƙanshin ɓawon abarba yana ba zobo daɗi mai kyau. In kika nemo ɓawon abarban ki kika saka, kika ɗauko citta, kanamfari, cinnamon, ki haɗa su guri guda, sai ki tafasa su tare. Bayan kin tafasa su, za ki sauke shi a ƙasa, nake ɗan huce. Bayan kin tace shi, za ki sa suga da ɗan kayan mai ɗanɗano irin su juli jus ɗin nan da ake ɗan amfani da su, ko markaɗa kokumba.
Abubuwan ƙamshi dai.
Yawwa, ɗan abubuwan ƙamshi ne na zobo wanda zamani yanzu ya kawo mana shi. Duk wanda kike da shi a ciki, ba wanda ba ki yi amfani da shi ba. Sai ki markaɗa kokumbanki, ki juye shi a ciki. Bayan kin markaɗa kokumba, kin juye a ciki, kin ƙara gauriya shi, kin saka mishi suga da komai. Tatan farko dama in kin yi shi kina tare burɗaɗin jiki ne. In kin tace shi, kin juye mishi kokumban ki akai, kin saka mishi su suga su waye, kin gauriya shi, uwar gida ta ƙara tace shi na biyu, saboda shi ma suga ana ɗan samun datti a jikinsa. In kika ƙara tace shi na biyu, uwar gida abin da ya rage mata daman, sai a saka shi a firiji in yi sanyi, sai a ɗauko a fara sha.
To haka yake masu sauraron mu a daidai wannan lokacin, musamman uwar gida da akwatin rediyon take kusa da mu a daidai wannan lokacin. Kin ji dai yadda bakuwar mu ta ce yadda za a gabatar da dambun shinkafa da kuma zoɓo roto. To da fatan uwar gida a gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin za ta gwada mu mai gida da yara a gida domin ta burge su, da kuma baƙi ma da sukan kawo ziyara na musamman ta rasa mami za ta yi musu tufa ga satin ansa, ga zoɓo mai daɗin gaske a gefe guda, kuma ga dambu. Dambun za ki iya yin na shinkafa, za ki iya yin dambun masara, za ki kuma iya yi da kuskus. Duka dai wanda kike da shi a gida za ki iya amfani da shi. To masu sauraron mu duka dai, anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe. Da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin. A madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammala ya zo gare ku, sai ni Ruqayyah Basha da na gabatar muku da shirin, nake cewa bi salam.
Masu sauraro duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Ruqayyah Basha da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, da ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC. Somebody.